Washington, D.C. Sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kranin Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan kishiyoyi. Ne wakilin sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu za mu fara ne da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana, inda za su tattauna akan matsalolin kishiyoyi da yadda za a samu maslaha.
To ƴan aji, barkamu da sake saduwa da ku. Yau za mu tattauna ne akan yadda za a zauna, wato kishiyoyi su zauna a cikin gidansu lafiya. Lau, yaushe rabonku da kuji an ce an zauna lafiya? Shi ma mijin, yaushe rabonku da kaji an ce an yi auren nan ne ba tare da tashin hankali ba? To yau za mu ba da shawarwari akan yadda za a zauna lafiya sun mulkalau, mutum ya ƙara aure tun daga ɗaya, biyu har zuwa uku, ya kuma zauna samul ana lailayarsa. Ku ji sirrin daga bakin waɗanda muka gayyata a cikin ajin nan namu. Muna da wani Adamu Muhammad Gumi wanda yake shi da cijani da zai bamu irin dabarun da ake amfani da shi wurin zaman mace fiye da ɗaya. Za a ba wa ƴan mata sirrin yadda za ki shiga cikin gidan mai mata. Ke ma uwar gida za a baki sirrin yadda za ki zauna da kishiya. A cikin ajin namu akwai Adamu Muhammad Gumi, Karima Mu'azza Abdulsalam, Fatima Abdullahi da kuma Muhammad Adam. Barkanku da zuwa. Al'ada ce a kasar Hausa wanda aka sani tun tale-tale, an san da cewa duk wani baki dan Afirka bai cika zama da mace guda ɗaya ba. Al'adar mu mazaje suna zama fiye da mace ɗaya kuma akan zauna lafiya, duk da yake ba a rasa dan nono a riga, in ji Malam Bahaushe. To ya kai ga an zo da wannan zamanin inda abun ya fara gagara. Kullum akwai labarin da zaka samu na game da wani abu da ya faru ta zaman kishiyoyi. Ya Allah, uwar gidan ce ta yi wa amarya, ko amarya ce ta yi wa uwar gida, ko kuma a su ne matan suka yi wa mijin? Ya ne matsalar take, yaya zaman yake, kuma ya za mu gyara?
To jama'a gida, assalamu alaikum. Kamar yadda bayani ya gabata, hakikan batun zamantakewa aure mace daya ko biyu ba sabo abu bane a garin mu na Arewa. Amma wai ta faɗa tashi yanzu an samu matsala, ba samun zaman lafiya kamar da. Me ya kawo wannan? Kuma wani hanya za a biya samu zaman lafiya ɗin? To hanyoyi suna da yawa. Zamantakewan gida, kowane gida suna da irin zaman da suke nasu na tarbiya a gidansu. Idan ka aure mace ɗaya, biyu, kowanne da ka aure a gidansu tana tarbiya daban da aka mata a gidansu daban, ba zama tarbiyar zama ɗaya. To wannan kai ka haɗa su, ka kawo gidanka aje su, kuma kai ne suke zama ƙarshenka. To kai ne da wannan makaratun za ka kalle su, ka haɗa su guda biyu, kowane numfashi yana ci yana tafiya tunaninsa daban da naka daban. Mutum ne mai tunani, ɗan Adam, kuma ka haɗa mutum biyu zama ka suke yi kuma tunaninsa daban. Kai karan kanka wani zaka ce ya ce ka ba da son ka ba, a hajjin su kenan, bakin ka kenan. Ina ga mutum ka haɗa mutane biyu, abubuwa suke faruwa ka ɗan gwargwaro hali domin tunanin za ka yi daban na wani daban. Hakika mun sani a baya kaka samu mata huɗu a gida ma, amma ya ƙanzuwa lafiya da ba wani abu, ko da kuwa abu mace yana ya ɓoye ya rufe shi. Bayan da wani baƙo ya shigo, ka hari gane kwanan matsala gidan nan. To me yasa da ake da wannan zaman? Kuma mata da katuma ba wani kawo take shi da yawa ba, sai ga wata ba matsala katuma, amma ana mata aikin da tana yi amaliyan, ba wai aikin na katuma ta iya ba, amma aiki take aiki da shi. Ina kuma baya shekarun baya muna yara, shekaru 80 ko 70, za ka ga tsohuwan indare za ka tuna mata katu kasuwar baka tuba wani kasuwa ba ai take da baji take ja ba
to wani ya kasuwa ake
sai dana kasuwa mun kan cewa ai kasuwan zaman kabari ya ake zaman takewa ko ko da zan sa mata bayani kan ba wai ma ai take kanta musu ba amma sai ga an zo wuna an natsu kasuwa ba take
ina saboda darasar rayuwa take
saboda idan batun ka ba ai take ba haji haka da zo wuna taya mata wani bayanin nan ku ga an zo wuna kuma din ba sai kasuwa ba ka yanka aya ba amma da zaka zo ka duba kun sai ga kasuwan take ina ko aya ko ciki jama'a ba an shi aikace ne ba nan shi na kato bane
to yanzu me yanayin yanda kaga ana samun da cewa ina kake ganin lefukan suke fitowa daga wani bangare bangare ne
lefi bane da mu da yaba ne zama ko wani bangare ko lefi bare shi bangare maza bane ko bare bangare mata ne ba tarbiyyar namu ta zama mun ta zama yanzu bare da wani fara waje bangare ne ne miji ne kafin da mata hakika gida bai gyaro sai mai gida gyara gidansa idan ka zo kai mai gidan ka san gyara gidanka ka da mata biyu uku ne in ka dakin wancan ku hiran ku sakanin ku ka dauki hiran wata kama wata
to
ina mai gidan dake wani hali
wato munafikin mata da daga cikin matsalolin da ake samu kenan
wannan azama da wani mun tsaro na matan ka ga ka wani wancan dakin ku hiran ku sakanin ta kawai hira wurin
kai ka laifin wannan
ka dauki magan ka samu wannan to wannan na fa zama lafiya in ka dakin wata wancan ma ka dauki magan ka kawo mata ku hiran sakanin ka sakanin ka ba sa wurin nan amma dauka wata magana na wata kama wata dakin wata yana kama dala ta bangare mu maza
na mijin ba ke biyu
yawa to wannan yana kawo lafiya zama gaskiya mun inda ke wannan a gidansa zai zama lafiya lau mutum ba ki magana wata ba ka kawo mota ba kiran su kanka bacin sakanin ka wannan ko sai sakanin ka bace wurin nan to in ka dauki wannan matakin ta samu zaman lafiya na biyu idan wata kanka magana wata a sakanin su kai tsayi wanda ka kai namiji ne kai kaje dukan su ba wani ka tsoron ta a cikin su kai ka gashin ka su tace ta su ko kai za ka yi ka hada su ai bayani ke wanci din shekara me gaskiya magana nan to idan ka dauki mataki na ga insha Allah gidan ka zama lafiya
a wato in ta kawo maka ba wai ka bar shi a cikin ka ba ka yanke hukunci ba kai bincike
ai bincike war gaskiya kai wanda bayani a je dakin daya zauna ba na nan ba mutum ba ku karama don wanda kawo maka in da kama zan duka a dakin wata ne na kwananka amma da kawo maka wancan zai ga yadda kake ne da zauna wuri nan
to
sai bayani kin shi kaza kin shi me ba ga amma ka sa wata kwa ciki in zan su uku ne biyu na masa kanu kake ta uku a ciki ka kiya guda biyu fa zauna abin karma ta uku sannan magana to an tabbana hanya shi ma na hanya da biyu ina gama gida da gida zan lafiya insha Allah
wato dan ga bin kaidojin zaman lafiya ba tare da daukan hukunci kai tsaye ba
a mun ka duka ayo bazai to mun ka duka da kace kuma bazai da zaje kuma
to an je na biyu akwai wani
akwai yan ka gona hanya ta biyu akan wannan na uku har da cikin zaman dai idan har za a kiyaye wato magan su ke shiga daga waje banda ban cinira suma mai gidan zai kiyaye domin mun sa ban baka hira matan ka ba ta baka labarin ki faruwa ba ai zama mai kyau yake zaka hira mata ta ga wani magana ki
faruwa wato a ja matan a jiki
ko gaske ka zo ka matan ka jata a jiki kuna hira har da ta ga maka a gidan su wanci mai kaza
wato idan kai aure ka ƙara aure kar ka share wanda suke gida ka ce amarya ce a lokacin ta ne kowannen su kira ba su lokacin su
kowannen lokacin su ai dan ka ce
tashin hankali
ko da shi zai mai gidan ka mutunci ya kai da mana cewa idan mace ba za wara shiga kwanaki zaka mata in yari ka kawo wanda zaka mata ka dawo mara ba kwana to idan ka bi wannan tsari na gaba wannan matsala yarinya ga kwanaki na gaba ba za ran kwanaki na gaba in ka gama wannan kwanaki nata na amurci daga nan ka dawo kuma sai ka tambaye su domin haƙi na mata ba na haƙi na miji bane akan kwanaki na su a dinga yi misal ka da mata biyu mata uku ba haƙi na miji bane su zaka tambaye su kwanan nawa kisa a dinga yi da ɗaya ne ko biyu ne suka shiga ka wani ka ɗauka shi kenan kai ka bi ka abunka za ka yi nasu
to zan dawo gari ka ban tuntuɓi sauran abokan hirar da in ji kar mace kina jin bayanin da ya yi akan dalilan da yake ganin suka ɗan kawo rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata kuma da hanyoyin da yake tunanin za a duke yanzu ki yi mana bayani ne akan dalilan da ke ganin yake kawo tashin hankali a tsakanin kishiyoyi ko kuma tsakanin miji da mata idan zai ƙara aure dan dai a samu zama na wato gida irin wanda ba mace daya ba a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ke da aka karo miki kake tare da hankali ke da kika shigo ke ma kar ki sa abin akai shi ma mutum ya samu natsuwar da yake bukata na karin auren
assalamu alaikum wa rahmatullah to kamar yadda malam adam ya yi bayani abubuwan da suke kawo mana matsala a yanzu sabanin da za ki ga mace hudu a cikin gida yaran dakin wannan ba kya bambance yaran dakin wannan su kansu ƴaƴan da aka haife su antabin ta wallahi ba za ki gane su kansu ba sa gane cewa wace ce uwata wanda ta haife ni ba in sun tashi kawai in wannan tayi ta tura su dakin wancan a can za su yi rayuwa a can za su yi girma a can za su taso ba ruwansu in sun na dakin wancan sun taso a dakin wancan za su yi rayuwa sabanin yanzu kowa ya san mahaifiyar shi ya san daga ina aka samu shi yanzu an samu wannan matsala to abinda nake ganin matsalan take faruwa kamar kin ga da idan za a yi auren ma sai kiga har ana sauran sati daya daura auren waɗanda su suke cikin gidan unke kadai ne unku biyu ne unku uku ne ba amma sanar muku za a karo amarya ba kuna nan cikin natsuwan ku da kwanciyar hankalin ku sai dai kawai wata ma sai ana gobe ko jibi za a zo a sanar mata cewa to zan fa kara aure za ka kara aure zan kara aure shikenan an kara aure kin ga duk wasu fitintunu da ya kamata su biyo baya kafin daura auren an riga an kaude shi ba raini bane sirri ne kuma ana san sirri asiri ne ba aso saboda haka hakan zai kara ma mace natsuwa da kwanciyar hankali amma daga lokacin da namiji ya je ya fara neman aure a wani wuri yana zuwa gida sai ya zo ya baki labari ai ina neman aure daga nan ita kuma ta fara jin damuwa kullun cikin dardar take yaushe ne yaushe za a yi babani yanzu idan namiji yana neman aure antabinta sai ki gani a gaban ki yake magana da budurwa saboda mun samu wani ci gaba ne na mai hadarija an samu wayoyi da sauransu zai zo yana magana da ita a gaban ki ko baki nuna ne ki shi ba zaki kin dauko abinci kin kama miji kin zo kin aje kin zauna kina so ki dan taya shi fira ba take yake ba yana nan yana chatin da budurwan shi ta turo ya tura wata rana sai kina cikin bacci ne lafiyayye kina kusa da mijinki kina bayan shi sai kiji wata ta kwala mai kira 11 dare ko 12 dare kila ma wani lalura ne da ya shafe ta can daban da ya kamata ta tantabi iyayenta ba ta tantabe su ba ita ta kira saurayinta ita mai saurayi sai kiga zumbur ya tashi idan ma yana mutuntaki kenan idan bai mutuntaki a gaban ki a kwance a kusa da ki zai yi magana in yana mutuntaki ne zaki ga ya tashi ya shiga bayi ko ya fita waje domin ya je ya yi magana da ita to me zai sa ni ko bazan yi kishi ba me zai sa bazan ji damuwa ba me zai sa bazan fara tunanin cewa to tun fa bata shigo ba kenan na fara fuskantar irin wannan kalubalen to daga ran da ta zo yawa daga ran da ta zo me kenan yake shirin faruwa to duka ire-iren wannan abubuwan su ne suke kawo mana kishi yake kawo rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan kuma lokacin da za a kawo ta za a fara karanta mata to kishi ya fa in kin shiga akwai matsala kullun abin da ake karanta mata wacce za ta yi aure budurwa to ita fa kishiyanta cikin matsala ne kullum ba za a taba karanta mata alkhairin da ke cikin kishiya kuma ba a karantar da ita cewa shi fa auren nan ibada ne yanzu kuma ibada za ki je ki shi kuma ibada dama aljanna ba a tamanta da sauki ko duniya za a nema ba za a same ta da sauki ba balle aljanna to ba za a karantar da ita wannan ba abinda za a karantar da ita kawai shine idan kin je ki karance ta in ta ce ku ci abinci tare karki ta tare domin kila kar ta yi miki sihiri an riga an gama cusa mata munanan dabi'u kafin ta zo to da shirin ta tazo ya kuma uwar gida da kike cikin gida kafin ta zo a ce to yaran zamanin nan da kike kallon su kina raina shekarun su yanzu za ta zo ta hanfara gwamnatin ki ta ce na fara gani tunda yanzu haka da ta kira shi waya jikin shi na rawa chatin yake yi da ita baya saurare na sai a ce to kin ga daya kenan sai a ce mata to da haka sai kin tashi tsaye ke ma kin abun nan ba raini kai ki sakan mata fuska alhalin kuma mu kullum muna bada shawarwari antabi ta cewa idan aka auro miki yarinya ki rungume ta kamar dan da kika haifa domin in ke ne zaki jawo ta ta girma maki sai ta girma maki kuma ke ce zaki nuna mata kar ta girma maki sai kuma kiga bata girma maki din ba to ke an zo an miki hudu ba an cewa kai ki sakan mata fuska saboda kar ta raina ki to azo kin ki sakan mata fuska mijin da ya kawo ta ya fita ke da take dan sa rai ta dan yi hira da ke ta ji dadi kin ki me yasa saboda kishi saboda an ga miki cewa kar ku sakan mata fuska ta raina ku to duka ire-iren wannan abubuwan shine yake kawo mana matsaloli a wannan zamanin a zamanin da kamar yanda mallam adam ya fada ba san karatun addini ba yanzu ko karatun addini ya watsa amma ba ma aiki da karatun da ku ba a san karatun addini ba amma da an ce abu kaza ba kyau sai ki ga mace ta rike shi kam tana bin shi sau da kafa yanzu ko an san addinin amma sai a sa kafa a hambari ba a aiki da abin da aka karanta
wannan dai gonar ta ku ce
Dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
Fati duk maganganun da aka yi an nuna cewa kukan samu kanku a cikin matsalan ne yayin da namiji ya fara duna cewa akwai bambanci tsakanin wance da wance ma'ana akwai mowa akwai gora ce yake kawowa to ke yanzu ana ki tunanin menene mace za ta yi idan ta lura da cewa ga matsayinta a wurin miji ya Allah ya ce mowar ko kuma ita ce gora dan ta sama ma kanta zaman lafiya a irin wannan aure da ta riga ta san cewa ba mafita a cikin sa ma'ana dole ne a zama da kishiya kamar wani mawaki na cewa zama da kishiya tilas ne ba dan matan da so ba
kamar yadda Hajiya Karimatu ta yi magana matsalolin da muke samu a cikin auratayyar mu yanda ake kawo kishiya da kowa yake tsoron shi to za mu faɗa muku ba koyaushe dai ake samun wannan matsalolin ba idan kika ga hankalin mijinki yana daukewa to akwai wasu abubuwa da zaki to na daya dai ka mu sa mu ran mu kamar akwai wanda ta zo cutar da mu shine magana idan har kika sa ranki wannan ta zo cutar da ni ne to har abada ba za a yi ta zaman lafiya ba
kin ga zargi kenan
duk abin da za ta yi kina zarginta ko abinci ne ko ruwa ta aje ko
wani
ne ne zaki ce da ta zo miki da wani abu ne kissa ne take hada miki to idan muna so mu zauna tare dole mu bude zuciyar mu mu samu nutsuwa a cikin zuciyar mu duk abinda daya tayi baka gamsu ba ko tayi miki laifi yana so yana da kyau ka fito ka gaya wa me shi a ke min wannan abu ban ji dadin shi ba dan Allah mu gyara mu zauna ko wajen zaman yara ne ma ko wannan ta bugi dan wane ko wancan ta bugi dan wane a mu dauke shi kamar tarbiya ne muke koya ma yaran mu so mu zauna tare ba tare da ana munafuntan juna ba idan kin ga duka abin da zamu yi mu yi shi tsakanin mu da Allah shi zai kawo nutsuwa tare da mijin ma da kuma tare idan mun zauna mun ci abinci mu yi bismillah mu san yanda zamu ci abinci kowa yana kallon juna ba tare da wani fargaba tare da shi ba
to bai wallahi in kace muwa wato kici ta gaban goshin mijin ya za a yi ki zauna da sauran kishiyoyin ki wanda kike ganin ya fifita ki
ai idan mace ta nuna ma kaman an fifita ta to shine yake kawo wannan anonymity
wato gaba
gaba to ke ma ya kamata ba sai ta nuna ba
fotojin alfari
ta daina nuna cewa miji yana son ta ta tsuguna da kanta a daki ki nuna amma a gaban ita dayar matan kar ki nuna shine zai kawo zaman lafiya a tsakaninku yawanci kuma mata saboda miji yana nuna musu so to a gaban kuma menene duk abin da ya faru tsakaninta da miji idan miji ya zo ya musguna ma daya bai kamata ita ainihi wanda ake son ta a gida tana dariya ko tana jin dadi ko da ma zaki ma kirki ki koma daki ki yi dariyanki bai kamata kina nuna ma dayan ai tunda an zo an miki fada ni ce a saman gida bai kamata ba so za a samu wannan zaman lafiya kuma yana da kyau ko da an yi fada a gabanki ya kamata ki samu dai ki zama mai kece mai sulhun gidan ki je wajen miji shi ma da kanshi ki gaya mishi ya kamata mu yi hakuri da junan mu ita ma ki je ki bata baki ba dan ma koda ba kya so ki bada bakin to ya kamata ki je ki bada baki ta yi ko kuka take yi ki bata hakuri sai a samu a sasanta magana
sai ki dai shi a yanda abun nan yake kowace tana neman ta cikin duniyan wata kowace tana son ta ga dayan ta fita kina tunani akwai wata mace da za ta je ta bada hakuri idan ta ga miki shi ta mijin na wulakanta ta ba lokacin murna da jin dadin ku kenan ba
to ita ma ta sa a cikin ranta bulalan da ta dake wancan yana iya da kan ita ma so namiji shi yana caccanzawa ne a kowane lokaci kamar hawaye ne a yake so matan mu yanzu dukkan mu mata mu samu dai auren mu ya dinga tafiya yanda ya kamata
to ran tambaye ki in na tambaye ki ke a matsayin gida wanda take da kishiyoyi din cece misali wani dabara kike na ganin cewa kin samu nutsuwa a gidanki ba tare da kin samu tashin hankali ba
na farko dai idan ina so in samu nutsuwa a gidan miji bai kamata ina shiga hurumin wata ba
saboda haka bakin mantawa kike suna nan ko
yawa ina mantawa suna nan idan kuma Allah ma yayi kina yin aiki kina fita to zaki ma manta da abin da yake faruwa a cikin gidanki sai kin dawo idan kika dawo ki abin da ya kamata gaisuwa ne ku gaisa bai kamata ki je wajen ta ba kina shishige mata ai garin shishige wannan shine ake
san bambancin ku da matan da shine ku matan yanzu in za a zauna lafiya sai dai kowa ta kama gaban ta kenan
shine gaskiyar magana kowa ya kama gaban shi amma bai hana ayi magana a gaisa ba saboda idan kika shishige mata da yawa to maganganun da kika zo kina fada shi za ta canza ta maida mashi sa'annan a zo a dinga samun matsala yawwa kowa ya san abin da ya kamata ya faɗa a gaban wani da wani idan ma ya baki wani abu ne ki shiru saboda baki sani ba ko an bata kar ki zo ki faɗa wa wannan miji na ya bani 100 sai ta ga ita ma ba a bata ba to ya akai an yi abu a sirri ita kuma ta zo garin ta je ta yi mata shishigi gashi ta je ta faɗa shi kuma gashi yana dawowa faɗa sai ta kaure to bai kamata ba
to da alama dai akwai matsalar da ake fuskanta na munafikin mata malam kai ka fara mana bayani akan yanda da zamantakewa take sai kuma ga yanda kuma yanzu abin ya riga ya canza kuma a inda ka ji sauran matan sun yi nasu tsokacin sun nuna cewa akwai matsalar sun fi ganin matsalar ni daga wurin miji ya fi yawa saboda kamar yanda kai ma ka faɗa in an samu zaman lafiya a gida miji ne in ana samun akasi ma shi ma daga bangaren sani Muhammad Adamu matan ka gurin hudu ko
biyu
au biyu to sauran suna nan kan hanya suna kan hanya to ya kake da mata biyu dan an ce abun da akwai bambanci da mai mata daya kada kun ce wai mai mata daya kamar mai cuce da ni
da ka san fitin labbas ba haka yake
to
ni mace biyu ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali akan mai mace daya
to ba ga mana sirri
abun sirri ne
ya kake cin riban abun ba tare da an samu tashin hankali ba
zama da mace biyu yana da dadi amma abin kamawa take
so ya kai ka zauna da su wani irin dabaru kake yi na ganin cewa ka kaucewa zama munafikin mata ko abin da kake aikatawa ne kenan
aina
kai ma sai ka dan hada dan gishiri da niya
aina ko ci ne ga na lafiya da ita
ka zauna din ba tare da an samu tashin hankali wannan ta babbake wannan ba wannan ta soka ma wani wuka
suna zauna lafiya ne kasan iya da kanwa haka suke zo ne ko dai da yake ba gidansu ɗaya ba ko ce bangare ko ce gidanta da ba
to wato sirri ne farko shine ka raba gidan
na raba tsakanin gala ko ce na ba ta haƙinta ne yanayin zamantakewa da kuma irin amanar da na ɗauko a gaban iyayenta na ce na ɗauki nauyin amanar ta ko ce ta yi karatunta na raba musu gida saboda in samu zaman lafiya tsakanin su saboda ƙazantar da baka gani ba ka ce tsafta ce ita wannan tana bani nata kulawa daidai gurgudu ita ba wannan tana karfin kokarinta
kowa na iya baki
kokarinta ta burge ni tsakani ga Allah saboda ba na dauka kuma magana wannan in kai ma wannan kowace yau ko abu na fita na gani a waje na ci zan so shi leda biyu nake yi wannan ga nata ko ba gidanki nake ba haka nake zan kai ma wannan zan kai ma wannan idan wannan ta bugon mai wani ina sa recharge card zan tura mata ita ma wacce ba tambaye ni ba zan tura mata wannan tace min ina so sha ice cream zan so mata ita ma wannan zan saya zan kai mata daidai da yawan ƴaƴanta wanda zai ishe su ita da ƴaƴanta
au to kun ga tashi yin cefa nan kenan ba kawai biyu kake zuye kwara biyu kowa ta dauka ba kana duba yawan ƴaƴan da mutum yake da shi kenan kafin ka yi musu kasafi
yawa
haka ne kamar da ba
haka nake daidai yawan ki yawan zira'aki waɗanda ke kula da su su wannan dan ta daya da bi aiki da sauran su daidai irin nata ina mata in kai musu amma duk abin da na sai mu wannan zan saya sai da yawan ba zai zama ɗaya ba abin da yake musu kenan amma duk
yau ka ga kenan babu korafi
a babu tsakanin ga Allah ba mu samu wannan korafi dan da su ina aika cin kokari na kuma ina hada kansu suna waya da juna suna gaisa da juna haka muke tafiya da su ina zaune lafiya ba wani matsala da ke fuskanta ta tare da su sannan yaran kuma ina iya kokarin in hada kansu makaranta in za su ce wannan za ta biyo ta dauke su ta kai su makaranta in za su taso ita wannan in ta taso daga waje ake ta biyo ta dauke su su zauna gidanta in lasin ya zo ya gama magana nayi ya koma sauran su koma inda suke abinda nake musu kenan su ma sauran da suke hanya muke tangan muke tunanin Allah ya da Rashi 23 ina za mu je Estara Labin Allah ya da
au to kai ma
in Allah ya da
next level
yawa yanzu Estara Labin zai yi yawa
da mu ce Estara Labin kenan mun biyu zaka kwaso
a guda dai zai
to da yace fa
yace sai nan gaba can gaba kuma sai a ƙara jawo da kin ga an kulle kofa
kenan
an kulle shi ke sai a hura
to Allah ya ce maka
amin
an ce dadin zama ki sa a ce da miji baba ina ganin abin ya maka dadi shi sa kake da ƙara ƙaruwa da an banka maka wuta
da ba zan ƙara
ba zuba maka fetur
da yanzu na yi
gaba ba shake maka wuya
da yanzu na ware ba ku ƙara jin labari na
kare mata kina da jin abin da ke faɗa kan yanda yake amfani da nashi dabarar wurin ganin cewa an zauna lafiya a gidansa da maratonin da suke ganin zai aiki a gidaje
to kaman yanda na faɗa da matan farko rikici na gida yana faruwa ne daga wurin mai gida kuma rashin rikicin yana faruwa ne daga gare su dama su suke kawo rikicin kuma su suke sulhu da hannunsu kuma kaman yanda ya faɗa wannan dabaran dama ita ce kuma zan sallallahu alaihi wasallam da yayi auren shi kin ga bai sa mata wuri daya ba an karkasa wannan tana nan kuma kowa ba ta ganin kowa dalili da haka yasa an dan samu zaman lafiya sai dai kishi irin wanda ba a rasa ba saboda haka duk wani namiji da zai tara mata ya kange bakin shi daga diban magana daga nan zuwa nan sannan kuma aka raba musu wuri ba ruwan wancan da wannan sannan kuma yayi adalci a tsakanin su to za a kiga an zauna lafiya ya dibo ƴaƴan gidancin ya kai nan wannan nan ya kai can sai ga su ma kansu ƴaƴan su ma sun shaku da junan su sabanin yanzu wanda zaki suna kallon ganin juna sabanin yanzu zaki ga wata fata na rikici sai kiga na ce ni ban taba ganin ta ba ta taba gane na ba wannan ba alkhairi bane ina jan hankali ga maza kar su taba yarda a cikin gidan su haka ya faru za su iya mutuwa su bar lalura domin ƴaƴan wancan ba su san na wannan ba wani ma har ya hadu da dan uwan shi uban su daya amma bai san shi ba
fati to yanzu duk laifin da miji ya miki ko laifin da abokiyar zama idan ta miki laifi bai kamata ana sa yara a cikin al'amarin fadan cikin gida ba idan abokiyar zaman ki ta miki laifi kar ki sa ko ki dinga jin haushin ƴaƴanta dan mu mata muna da wannan abu zaki ga uwar gida ta miki laifi zaki dauko ƴaƴanta ko zaki musu wani duka ko wani abu bai kamata ba so ya kamata
duk kashewa kike
wallahi gashi nan dai muna kallo dai a social media ana sakawa za a dauki dan wani a sashi cikin ruwan zafi saboda duk alamun kishin mace ne to duk abinda zamu yi mu tabbatar dan Allah mutane kada a taba sa yara a cikin
malam ku ne tsofaffin hannu
to wajen raba gida ni ba zan ce raba gida shine ke kawo zama da hiyaya lafiya da azama take mata ba shi raba gida ya danganta daga samu mai gida amma zaman lafiya gida tsakanin kai mai gida da iyalinka na ki zamu zaman lafiya
abinda zai mu zauna lafiya mu kyautata mu iyalinmu wani zaki ga magidanci ne gashi ya tara mace daya biyu uku bai san cin su ba bai san shan su ba bai san komai ba ya dauko ya barzo masara ya zo jibge musu ya dauko da ya zibge ya so kuka ya zo jibge bai kara ba su komai shi ke riga ganin shi waje mai shayi a fashe mashi kwai da ti ya sha ya koshi kuma gida ga abinci ya ce ya koshi ƴaƴan nan ga su nan ba zuwa makaranta da su zuwa islamiya ba su zuwa boko ga sanan a gari yau gan su nan sun shiga wannan lungu sun shiga sako shi muke ta gani yanzu kullun ka fita sun hadu da dan wani an koya masa shaye shaye dauke dauke kai kana nan sai an magana kana bugun gaji ai ayana 10 ayana 20 ayana 30 wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mahayyafa zai alfahari da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai alfahari da dan manzo ba
jama'a masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda ku ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
I'm gonna make it.